نعم.
جل. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله.
وقد قال رسول الأعظم صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو ليصمت. والمعاملة بالمعروف والإحسان. أيها الأخوة الأعزاء، اعلموا أن المعاملة بالمعروف والإحسان بين المتزوجين واجب، وقد أمر الله تعالى بذلك كما قال في كتابه العزيز: وعاشروهن بالمعروف. وقال تعالى أيضا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وكذلك أمر الله بالمعروف ووصف عباده المؤمنين بأنهم الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. وقال صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا، وخيارهم لنسائهم. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. ومن المعاملة بالمعروف الكلام الطيب بين الزوجين، فواجب على الزوج أن يكلم زوجته بالكلام الطيب، وكذلك هي دائما تكلمه بالكلام الطيب في تمام الأدب له والوقار والهدوء. إن لم يجري بينهما الكلام الطيب فالسكوت أولى من الكلام، لأن إمساك اللسان عن الشر خير.
نعم. Wato magana mu ta jiya da muke ciki shine akan maganar sirri da kuma kame baki a tsakanin miji da mata, a samu sirri da mu'amala mai kyau, kuma magana da za ta fito ta zama ba ta tona sirri ba, ta zama magana ce ta girmamawa da daɗi. Mun faɗi dalilai da abubuwa da yawa, kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ma ya faɗa a hadisi ingantacce, ya ce: man kana yuminu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wanda dai imani da Allah da ranar lahira, to ya faɗa alkhairi ko ya shiru. Zancen da zaka faɗa na sirrin matarka ko zancen da zaka faɗa na sirrin mijinki, to in dai ba alkhairi bane, to ki shiru kar ki faɗa. Sirri ne tsakaninki ke da shi na mu'amalar auratayya ne, ne wasu sirri na mu'amalar kike da shi ne tsakanin miji da mata sai Allah. To kar ki faɗi wani abu mara kyau da zai zama in miji ya ji rai zai ɓaci, kai ma kar ka faɗi abin da za ta ji wannan abin nan ya zama ya ɓata mata rai, ka tona asiri. Saboda haka mu'amala ta magana wannan hadisi akan koma menene da mutum ya faɗi mummunan magana gara ya shiru, kawai shi ya fi masa alheri. Falyaqul khairan aw liyasmut. Alheri na mijinki za ki faɗa a ko ina kika je, ko da wuya kike sha kele rufe ki faɗa alheri. Wani mummunan abu kar a ji a bakinki na mijinki, kai ma kuma miji ka daure ka cije haƙƙinka, haƙƙinta ne ka girmama ta, ka faɗa alkhairin ta, kar ka sake ka faɗi wani sharri mummuna. Saboda haka mu'amala na daga cikin haƙƙin, kuma akwai mu'amala da kyakkyawa da yin ihsani. Ba kawai mu'amala za ka dinga yi da matarka ba, babu wani ihsanin da yake gudana a tsakaninku. Idan aka ce ihsani, shine an sani shine kyautatawa da yin hulɗa mai kyau da taimakawa. Yawwa, abinda dai bayan mu'amala ta yi kyau kuma a dinga musa'ada, abinda za ta ce wash ko tana neman wani abu ko ba wajibi bane, to kayi mata shine ihsani. Abubuwan da ake wa mata suna da yawa da ba haƙƙin maza bane a yi. Kuma yanzu maza saboda ihsani irin namu da kuma kyautayi da ƙoƙarin koyi da sunnan ma'aiki da muka ga magabatanmu suna yi, da yawa abubuwan da aka mai da su sun zama ma wajibi akan miji, kuma ba wajibi bane. Saboda ladabi ne da tarbiyya irin tamu da muka koya daga magabatanmu, wanda su kuma idan muka ga sun yi abu su sun ishe mu hujja, domin koyinsu da tsaruwarsu da riko da koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Haka matan su ma akwai abubuwa da zai yake zama ba wato wajibi ne su yi ba, ba lalle bane, amma zaka ga a gidajen zaman aure wannan abubuwa ya zama wajibi, ya zama tilal akan mace, da zama ka ce mata ka dauke mata ba wajibinta bane, karshenta a shiga tashin hankali. Wannan tarbiya ce islamiyya da muka gada daga magabata. Saboda haka mu'amala mai kyau ake so a gabatar da kuma ihsani tsakanin ma'aurata guda biyu, yin haka ya zama wajibi. Dan Allah tabaraka wa ta'ala ya yi mana ishara zuwa haka da cewa wa ashiru hunna bil ma'ruf. Wa ashiru hunna dinnan da Allah ya ce ku yi mu'amala da su mu'ashara ta kudancece ne juna. To tunda muna kan a husnul ishra ko husnul mu'ashara, to an ce wa ashiru hunna, akai shiru a nan yayi a cikin mu'asharar nan ne za a kyautata a girmama mutum. Amma da Allah ya ce bil ma'ruf, dan wani abu na ungo na kyautatawa, to wannan fa shi kuma musamman ne, haƙƙi ne namiji ya yi wa matarsa kyautatawa a mu'amala, ita ma yana da haƙƙi a kanta ta yi masa kyautatawa a cikin mu'amala. Allah kuma ya kuma cewa walahunna mislu allazi alayhinna bil ma'ruf, akan su mata misalin abin da yake akan su, haka yake akan maza na daga abu wanda yake na alkhairi. Labudda ne a dinga kyautatawa yadda mata za su kyautatawa maza ko suke kyautata musu, su ma mazan su dinga kokari suna kyautata musu da kyakkyawa. Kowane irin nau'in abu ne na kyautatawa da zaka ga ya zama lalle mace ce wa miji, ko kyautatawa da ya zama lalle miji wa mata, to kowanne su yi mukafaa da munaza'a, kowanne ya dinga kokarin yi wa kowanne wannan da haka Allah ya umarce mu. Shine wannan duba da wannan aya ne muka faɗa cewa Abdullahi dan Abbas da yake gyara fuskarsa yana haska madubi ya sa kwalli ya duba nan ya gyara rawaninsa, har aka ce Allahu akbar akaramaka Allah, ana mamaki ya gyara yake ce wannan gyaran na mata na ne, yadda suke gyara fuska su gyara su yi danni, to nima ina gyarawa dan su. Shi ko Abdullahi Allah ya kare da gare shi, maganarsa Qur'ani ce, bayaninsa fassara ne. Saboda haka wannan aya ya fassara mana ita da haka, kowa ya sani abin da yake a kanka, abin da yake a kan matarka na alkhairi take yi gare ka, to kai ma yana a kanka ka yi gare ta. Haka Allah tabaraka wa ta'ala kuma ya siffanta bayinsa waɗanda suke mu'minai tsarkaka da cewa su ne al'amiruna bil ma'ruf wa nahuna 'anil munkar, su suke yin umarni da aikin alkhairi kuma su ne suke hani da mummunan aiki. A zamanka da matarka ka zama haka, ka ki mata sharri kai mata alkhairi, kuma ka umarce ta da yin alkhairi gare ka da kowa, kuma ka umarce ta da hana ta yin abu mara kyau ga kowa. Annabi sallallahu alaihi wasallama kuma ya faɗa mana cewa akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khulqan wa khiyaruhum linisa'ihi, mafi cikar mu'mini imani duka shine mafi kyansu ɗabi'a mai kyau, halin kirki mai halin kirki, ko a cikin maza 'yan uwansa ana jin daɗin sa. Kuma mace mai halin kirki ko ba gurin miji ba, gurin mata da kishiyoyinta ana jin daɗin ta, wacce zuciyarta take kulle da alkhairi, ba ta mugunta ba ta sharri, abin da ya kamata ta sani za ta yi, abin da bai kamata ba ta sani ba za ta yi ba. Dan abu kankani ne yake janyo daraja a mu'amala, kuma dan abu kankani ne yake janyo rushewar mutunci da daraja. Saboda haka mafi kyan ɗabi'a shine mafi cika a imani. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi ficin ku kuma duka shine mafi ficin ku wajen matansa, wannan matansa suna jin daɗin sa, suna jin daɗi, suna jin daɗi, suna ganin kyan mu'amala, suna nutsuwa. To wannan ji ya zama haka, to shi ne mafificin ku. Amma wannan za a zo jiya rigima da matarsa, shekaran jiya ma an yi rigima rannan ma ya banke ta shi sa nakan ce wance Allah ya baki miji mai lallaba mata mai girma masu mai ungo Allah kar ya hada ki da bankau ko daukau ko hanau ko mannau Allah ya raba mu mata ƴaƴanmu da yaranmu da masoyanmu da dukkanin wata mace da take cikin da'irar addinin Allah Allah ya bata miji mai mutunci mace idan ta samu miji mai kirki mai mutunci mai kulawa da ita wannan ta gama haihuwa amma an mace ta samu wawan da baya kulawa da mutuncin mata to ita wannan sai dai a ce mata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un domin me dan tara koma ta duniya kuma an samu wacce take da muwafaka wacce ta kyautata wa iyaye ta kuma yi niyya mai kyau shi wannan mugun mijin a cikin taimakon Allah sai Allah ya dafa mata sai ta samu hanyar da za ta bi da taimakon Allah da albarkar manzon Allah za ta karyo da shi dan so da yawa za ka ja nahira dafa wannan dukan matarsa yake na ai matarsa sun doku amma kaga yarinyar nan tunda ya auro ta dani ya bar duka ya haɗu da sitiyari mai fawa ta juya shi daga barin duka amma aka samu mace ka san an samu mace mai fushi ko aka samu mace mai girman kai to rayuwa ba ta daɗi idan har wani zai ji daɗi to ita dai ba za ta ji daɗin rayuwar ba ita mace sai ta zama ba komai ba ba ta jin kanta komai ce ita ko da ƴar wace ce ita ta mance da wannan ta gabcewa komanta yana nan gurin mijin ba ta da fushi ba ta da damuwa ba ta da jin kai to aka samu haka to duk inda aka bi shikenan amma sai kaga matsalar ma da ake samu ƴaƴan ba kowan ba su suka fi kowa jin kan a mata su suka fi kowa jin kai in da aure za ka yi ka ce ka samu wata ka auro ta ai ga ta nan ka aure ta kyalkyal banzira za ka zo ka ce wai wane a bani tarihin daga ina ta taho waye ubanta ne ko kuma daga ina ne waye kakanta ƙarshen ta ka auro ta tana yi ma jin kai ita kanta ko kakantan ba ta sani ba kaga ka auro guntuwa shi sa ke cewa a tsaya tsayin daka wajen aure a san wacce za a aura a nan ne duk matsala take idan mutum yana da yawa za ka ga wasu mazan nasabarsu ta isa nasaba ka samu mutum mai nasaba cikakkiyar nasaba ka je ka auka in ka je titi ma ka ga wata sai ka aura nasabar ka ta isa mata in ta shigo ciki shikenan an gama amma duk da haka za ka ga bayin Allah suna tsayawa su tantance su san daga ina za su yi aure yarwa za su auro kuma menene labarin gidan yaya labarin mamanta ya ake ciki wannan da ake kyalewa dinnan shi ne ake shiga garari kuma komai mukaminka ko waye ka in ka auro yar gidan marasa kirki ko in ka auro yar wacce ta ga ta iya tsiya ta gado daga uwarta ko daga uwarta to an gama shiga garari iyakacin kare a ce kai wani babban malami ne ko wani waliyi ko kaje ka auro ko yarwa kaga dama to matsala na nan dan annabi ya auro mara kirki an haifi mara kirki to ina waliyin da ya auro mara kirki da ba za a samu mara kirki ba tantancewa wajen aure shine magana idan kuma kaddara ta kai ka gama fahimta ka riga fa ka fada rijiya sai neman fita to ba neman sakin mace za ka yi ba kokari za ka yi ka tunkari Allah da kamun kafa da manzon Allah yanzu ba shehu ya faɗa Allah ya canja mummuna fasadi ya zama salahi Allah wannan da na auro daga baya na ji labari ashe uwarta tantiriya ce ko to Allah ka gyara Allah ka yi kaza Allah ka gama kafa da annabi amma kamun kafa na biyu yan uwa musamman ga masu mata daidai kana kallon take taken matarka lalle akwai kamshin rashin mutunci daga gidansu ka nemi Allah ya gyara maka ita ya canza saboda yaya amma ka samu wata yarsa laika dan kara a gefe ka kara aure saboda haka in kin san ba kirki ki kokari ki danne ki kawar da wannan kirkin rashin kirkin ki kokari ki bayyanar da halin kirki domin kika bayyanar da wannan halin in ma an zo an ce ga wani hali na can magabata akwai matsala shi bai gani ba sai ki ga an kwana lafiya an kuma wayi gari lafiya kuma an barki babu wani zancen abokiyar zama duk da dai abu ne mai kyau amma sai an sha alƙaninsa da garaje a yi garaje ne zai ƙara aure ka zo zawu ya ce ina na gano ina so to ka tsaya za mu binkita za mu nemi zanen hadara to wallahi in kika yi rashin kirki mijinki baya jin daɗinki zai zo tambayar ma haɗa da yi zanen ba zan ce ya je ya dawo ba za zan yi wane wane ina komanda bismillah a je a sanar ina bismillah mu je mu sanar muna so ka san koyi ne duk muka aika muna so ba mu haƙi saboda albarkar maga mu ba kirki ne da mu ba amma dai manyan namu ta yin nan muka fito ne ana kyautata zaton mutanen kirki ne ana cewa mun turo muna so an ba mu wasu ma ba mu sani ba ma an je da karma wuyan karɓe yan mata za a yi faɗa na cewa ba komai aure ne ya ƙullu muna da lada saboda haka kowace ta tsaya ta kiyaye sannan injiman Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mafificinku ku mutane maza shine mafificinku wajen iyalansa ni kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ni ne mafificinku a wajen ahalinsa ni nafi kowa iya lallashi da girmama iyalai mata nawa duk wanda zai girmama matarsa to daga manzon Allah ne
sallallahu alaihi wasallam
kuma mun sani daga cikin kyautatawa a mu'amala akwai zance mai daɗi alkalamu tayyib zance mai daɗi tsakanin mace da miji a dinga samun zantuttuka masu daɗi da ɗan waɗansu duk da za mu je wajajen hatta ma matarka kana da wani lakabi da za ka yi mata wani kai da ita za mu je babi guda ne yana nan amma ta iya yiwuwa kafin mu rufe karatu ƙarshenta ba a zo ba saboda haka wannan daga cikin zance mai daɗi mutum ya dinga zance da matarsa da magana mai daɗi kar mutum ya dinga magana da matarsa gatsa-gatsa ka dawo ba kuɗi kuma ka zo ba ka bata abin da ya kamata ba ita kuma tana neman ka bata ko kuma yaya lamarin nan me yake ciki kai kuma wancan zafin ba ka samu ba sai ya taso maka dan ba ka da tarbiya kaga ka ƙara wa kanka zafi zafin baka samu ba yana nan zafin ka zo gida ana neman me za ka bayar yana nan sannan zafin fushi na uku da ka ɗora wa kanka kaga yayi yawa saboda haka idan matarka ta zo sai ka ce kele wance bari lamarin ubangiji sai shi sai mun zauna zan maki bayani ita mace magana mai daɗi ta fi ma abinci mai daɗi a gurinta na imani mata suna jina za su gasgata ni magana mai daɗi in ka zo ka zauna da ita bayan baka da kokobo kuma ga lamarin abinci kan shi kai ni dai na gode Allah da ya bani ke gaskiya Allah ba karamin baiwa ba imin ba yanzu ke da ba dan ke yar gidan mutanen kirki bace kuma kin gaji alheri yau rigima za mu yi kaga masa sa nan da nan za ta fara sanyi ta ce mai gida ta me ko fa sisi babu banda ko sisi ban samu kuɗi ba kin ga dole mai rigima an ba dan Allah ya sake mai mutum nan da nan za ka tace wallahi ba komai Allah dai ya buɗa an shiga gun wal kalamu tayyibu sadaqa in ji manzo Allah to wannan sai ka ga ya ba ta daɗi to saboda haka ita ma matar ta san irin kalmomin da za ta yi na cewa za a zauna da juna lafiya maganganu kuma su zama mai daɗi kuma zance mai daɗi fa za ka samu mutum maloniya an bai samu ina da komai ba abinda yake ji a gidansa akwai komai amma matarsa an bata iya magana mai daɗi ba yanzu sai zama ne da daɗi a tafasa ta juna ina gaya wa mata kuma wannan maganar mai girma ce. Idan zaki zance da mijinki za ku hira, ko me yace ki ce na'am haka yake. Amma idan aka samu mai taurin kai ko mai jin kai za ta gyara wa mijinta magana, ko ya faɗi magana ta ƙaryata shi, to wallahi sai an shiga matsala. Duk abin da ya faɗa ko kin ji ya yanka ƙarya, ki ce haka yake. Saboda me? Saboda ki kyautata masa. Amma in ke kika fi kowa san gaskiya, ya faɗi magana ya baki labari, ki ce za ki gyara masa, ai ba haka abin yake ba, to gaskiya ba ki ɗauko hanyar zaman lafiya ba. Idan ko mijin ya haɗe ya ƙyale ki, to Allah ba zai ƙyale ki ba. Shi miji ko ƙarya ya zo ya rantaba miki a gun Allah, kawai gaskiya ne. Kuma so ake ki karɓa abin ki riƙe a hakan. Allahu akbar. Komai mutum zai yi, kakkai musu, kai ma na miji, in ita ce ta zo take maka magana, kakkai mata, kakka ƙaryata ta, kakka musa. Ai ƙarshen zance mara daɗi a ƙaryata mai yin zancen, ko da ƙarya ya yi. Saboda haka komai za ta yi, wallahi yadda muka rayu muka gani wajen hajiya. Yanzu nan in na fito da riga ta baka na ce, ka amma rigar nan hajiya ta yi haske. Sai ta ce, ƙwarai ko ga ta nan fara tas. In an ji ma ci, ai rigar nan baka ci ca. Ai na ɗauka baka lura ba ne. Wallahi ba a taɓa mu ba mu gaji musu ba. A ce ka ce a'a, a ce a'a, ba a taɓa yi ba. Kullum mutum in dai mace za ta bi miji, ki bi shi yadda yi. In ƙarya ya shirga miki, ki ce na'am. Ba ci aka yi da kura ta tashi ta yi rawa ta ce kare ya tsaya ya kalla ba. Kai ta rawa ta gama ta ce da kyau, ya ce da kyau kai, kai wannan rawa ta yi. Kuma kura ba ta iya rawa ba. To haka ya kamata a yi, mu zamanto cikin ladabi muke maganganunmu da matayenmu. Kar ka ce kai ne oga, za ka yi mata maganganu ba ladabi, ba cikakken natsuwa, komai ya janyo bakinka ka watsa mata. A'a, to in haka magana ka take, to ka yi shuru. In kuma magana kin san ba ladabi, sai kin gyara wa mijinki abin da ya ce ko abin da ya yi, to ki shiru kake magana shi ya faru. Kawai ba kyau gyara wa miji. In dai an zama ɗaya irin an girma an san fahimci juna da shawara, yayin da miji ya ce ko shekara ku ɗari da ke da miji, kuma ko kin girme shi shi ne babba, karki ƙaryata shi, karki ce za ki masa gyara. In har ma kina ganin abin nan za a shiga wani garari, ya roƙi Allah, Allah ka gyara. Kan zo in gyara mai gida, in zama na yi rashin ladabi, Allah kan albarkar wannan ladabin da kika yi, sai Allah ya karkato shi ya dawo abin da ya kamata. Saboda haka wannan shi ne abin da ya fi yin magana da sharri da rashin ladabi, to yin shiru da kama harshe shi ya fi shi. Don ku gaba ganganu tana janyo matsala. Ya ka san me za ka faɗa wa matarka, ta san me za ta gaya maka, kuma ku dinga zama kuna hira cikin nutsuwa. A ɗau mawdu'i ɗaya bayan ɗaya, komai da miji da mata shawara ake. Abincin da za a dafa a gida ma za a ci, zama ake a yi shawara. Me za a ci, me ya kamata mu ci, ya za mu, me kake so, me yara za a yi, sai kun shirya komai, ku fito an gama komai. Idan ana tafiya haka shi kenan. Mun sani kyakkyawan hali shi ne yake janyo haka, shi yake janyo kuma samun alkhairi. In muka duba hadisin da Abu Huraira ya rawaito, kuma sai a cikin musnad na Abi Huraira, sannan sai da Ummu Salama ita ce wacce ma ta rawaito hadisin, ta karɓo shi daga manzon Allah, dan ƙariyar a kanta ta faru. Shi ne wata rana Sayyida Ummu Salama tana nan zaune da manzon Allah. Ka san zama da annabi daɗi, wallahi masu bin abin da ya faɗa ma zama da su suna daɗi. Dan matar wanda yake aiki da suna annabi ma, an ka ganta ko in aka zo aka samu ta sha bamban da matar ɗan bid'a. Waye ɗan bid'a? Wanda baya bin hadisan annabi, baya jin yadda annabi ya zauna da matansa yadda ya ga dama na rayuwar tashanci haka yake yi da mata, to wannan matansa kaga ba za su ji daɗi ba. To daɗin zama ya kai ta wani tunani mai zurfi. sai ta tambaye manzo Allah tace ya rasulullah mace ce ta auri maza da yawa kuma mazajen nan duk mu'mine makusantan Allah kuma kowanne ya tabbata dan aljanna ne ga ta ita kuma ita kadai wannan ta aure shi sarrabu mu'mini ne ya je aljanna wannan ta aure shi ya rasu wannan kuma ta aure shi gashi suna rayu to ya rasulullah in an je lahira aljanna matar wa za ta zama ne kaga wannan kariya ta tace
na'am
dan ta aure Abu Salama Abu Salama ta kuma shi babban sahabin manzon Allah ya inganta shi yana cikin wannan suka fara hijira daga Makka zuwa Habasha sannan asaban annabi kafin manzo ya hijira ya je Madina shi yana daga cikin mutum na farko da suka fara zuwa Madina duk yakokin annabi duka da shi aka yi har da Badar na farko da na biyu da shi aka yi da shi ne ma aka yi yakin Uhud wannan anan ne shahada to su kuma mutan Badar mun ji Allah ya tabbatar musu da aljanna ko sahabban da suka raka manzo Allah sai ta zaman to lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bayan rasuwar shi ya yi shahada ka san manzo Allah sai ce to abin da yake damun mu kenan yanzu in wani mutum ya mutu a cikin mu sai a bar matarsa ce ta galu daya ya kamata a samu mata a cikin mu wane ka je ka auri wance manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ishara da sahabbai da yawa su auri sayyida Ummu Salama mafi yau sai suka ji nauyi ba su iya cewa komai ba sai manzo Allah ya kalli suna ganin nauyin abin dan akwai wani dalili a ƙasa da tarihin ta mun faɗa eh wannan mafi yawa sahabbai suka kowa ya dakata manzo Allah kuma baya son takurawa kowa shi ko manzo Allah tunda lamarinsa umarni ne na Allah idan yayi umarni ayi abu dama shi ita sayyida Ummu Salama ma ai kaga abin da ya faru a sulhul Hudaybiya da shawarwarin da ta bayar to manzo Allah sai shi yace to shi zai aureta da izinin Allah ya zo cewar ya aureta kuma kafin manzo Allah ya furta zancen zai aureta Allah ya yi mai wahayi ya daura masa aure da ita si Jibrilu ne shaida sai manzo Allah ya aika mata cewar a gaya mata zai aureta yana neman ta da aure ta cewa ni wace ni wane magana ku gaya wa manzo Allah ina neman hanzari ba zan iya ba wane ni da auren ma'aikin Allah na yi kaɗan sai manzo Allah ya ce a koma a gaya mata ba komai zai aure ta a duk da ta yi kaɗan yadda take haka zai aure ta alayhi salatu wassalam to shi ne sai ta ce abinda nake ji ya rasulallah ni na fara manyanta har kaina ma ya fara furfura sai manzo Allah ya ce a je a gaya mata a halla bina ma a halla biki abinda ya sauka gare ki na furfura mu ma ya sauka a kanmu mu ma muna sai ta ce to sai kuma manzo ta ce to a gaya manzo ina da yara ga yara ina da su hai ina da yara ya san yi wayo ga wannan yara don hudu ya rasulullah yaushe zan sai ya ce a gaya mata ya'yan kowa ni ne ubansu sai ta tuna ubansu ma shi ne ubansa sai ta zama ba ta da kafa sai haƙuri ita kuma girman lamarin take gani ba zuciyar baƙi take ba a ladabiya za ta iya da wannan hadara ko sharar ƙofar gidan manzon Allah ta samu ba ya isa ba amma manzon Allah tunda Allah ya ɗaura auren to shi ne manzon Allah ya aure ta suna zaune ana cikin rayuwa tana cikin jin daɗi tana cikin farin ciki sai ta tuno lahira ta tuno mijinta fa yana aljanna to mijinta abokin annabi sahabin annabi yaron annabi almajirin annabi Allah ya tabbatar masa da aljanna ina ga manzon Allah kaga shi ne mai komai sai ta ce ta in zai ga tajira dinnan da annabi ta san bata ji da Abu Sallama ta ba in aka je lahira aka dauko ta ga manzon Allah ga Abu Sallama ta ita bata san ya za ta ba ya ake yi muna yara aka ce wai aka samu irin wannan an mutum mace ta aure maza da yawa suka zama da yan aljanna har ita wai sai Allah yayi wasu irin ta sai a ba daya a ba wannan kowanne yana da ita ashe wannan fatawa ƙarya ce Allah baya jabo ordinary Allah nasa ba fit bane saboda haka sai manzo Allah yace da ita ya ummu salama fa innaha tuhayyar macen da ta mutu da maza daban-daban duk yan aljanna aka je aljanna Allah yana jera mata sune a ce ta zaba tunda ita ma ta zo aljanna idan ta tashi zaba manzo Allah yace sai ta zabi ahsanuhum khulqan sai ta zabi mafi kyan su dabi'a a cikin mazannan ta san wanda ya fi kyakkyawan hali ta san dan danda mai dukan matarsa ta san mai zagi ta san wanda ya fi geta ta san wanda ta ji dadin sa to wanda ya fi miki dadi a rayuwa ki zaba sai Allah ya dawo mata da komai na da da aka yi rayuwar duniya sai ta zabi manzo Allah yace to sai ta zabi mafi kyan hali sai ta yi murna ta yi murna ta san mijinta na yanzu annabi Muhammad ai shi ne asalin kyan halin ma sai take murna sai ce ya ummu salama husnul khalqi zahaba bi khairi dunya wal akhirah kyakkyawan dabi'a shi ne ya kwashe alkhairin duniya ya kwashe alkhairin lahira saboda haka maza mu yi kyakkyawan hali ga matanmu mu kuma tsaya tsayin daka mu rayu da su a haka mu gama da su a haka duk haduwa tana da rabuwa wata rana idan ba a rabu ba aka mutu kewar da za a yi da yaban da za a yi maka zai taimaka ma a lahira idan kuma rabuwa aka yi duk da dai mata suna da wani abu duk dadin da suka je gidan miji sai dai su kulla kansu a can ɗaya gidan mijin da suke cin wuya na biyu suke karɓar jaza'i sai dai su kulla kai su yi kuka don ba za ta iya cewa ba duk da dai wasu masu ɗaurin kansu kan iya gaya wa mijin nan na biyu banda ƙaddara ya za a yi rabu da wane alhaji wane in so in aure ka to ka san wannan magana tana da amsa ce a ke banda ƙaddara ya yi rabu da ke kin san da ƙaddara kika rabu da shi kika zo nan wannan ake gudu saboda haka idan muka tsaya tsayin daka muka kiyaye haƙoƙin nan muka girmama mata a mu'amalar mu suka girmama mu a haƙoƙin da suke tsakanin mu da su to sai kaga an samu gamawa lafiya kuma an samu alkhairu masu daɗi Allah kuma muna roƙonsa ya arzuta mu da haka amma gaskiya dai hasatan mu ga maza na daɗa gargaɗin mu da tsayawa da kirki ga mata da adalci gare su da ƙoƙarin agaza musu domin kirkin namiji yana na san mace ta zama mai kirki za ka ga wani mutum za a ce yana son wance a ce wani ne fa ya aure ta ba fata da kirki zai ce ba komai zai iya da ita to iya wanda zai da ita shine zai je ya sa ta gaba ya kai mata mu'amalar kirki don ita mu'amala mai kyau tana juya mutum ko musamman mace ka kamba mata ka nuna mata ta iya in kuma tana wani abu na rashin ladabi ka nuna mata ga hanyar da za ta bi ba haka ya kamata ba ta cikin salama ko kai mata wa'azi mau'izatul hasana ko bil hikmati wal hikmatu wal mau'izatul hasanatu bil hikmati ko kai mata gargadi da hikima kai mata wa'azi kyakkyawa da girmamawa da fatan Allah ya ba mu dacewa
amin
alhamdulillah
kara ji lafiya.